This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke da muku da wani sabon shirin a yau ranar Lahadi 16 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi, a yau ma muna dauke da shirin kallabi tsakanin rauna. A yau din ma abinda muke tafa da shi kenan bayan an sha labaran duniya daga Muhammad Hafiz Baballe.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojin Cape ta faɗa a yau Lahadi cewa dakarun Rasha sun ƙara zafafa kai har-har a gabashin Ukraine, yayin da wani jami'in ƙungiyar tsaro ta NATO ya yi hasashen cewa Moscow za ta ƙara ƙaimi wajen kai har-haranta yayin da tattaunawa game da kawo ƙarshen yakin ke gabatowa. Cape ta ce har-haran sun fi mai da hankali ne a kusa da cibiyar hada-hadar kayayyaki ta Pokrovsk, yayin da ake sa ran jami'an Amurka da Rasha za su tattauna a cikin kwanaki masu zuwa kasar Saudiya, kuma shugaban Amurka Donald Trump na kokarin samar da zaman lafiya. Sojojin Cape sun ba da rahoton fafata 261 da Rasha a cikin sa'o'i 24 a ranar Asabar, adadi mafi yawa da aka samu a wannan shekara, kuma fiye da ninki kusan 100 a kowace rana da aka bayar da rahotanni a kwanakin da suka wuce. Shafin yanar gizon sojan Ukraine Deep State ya rubuta da yammacin ranar Asabar cewa yau ce rana mafi wahala a 2025 a fagen daga. Aƙalla mutum 48 ne suka mutu sakamakon rugujewar wata makar zinari da ake aiki ba bisa ka'ida ba yammacin ƙasar Mali a ranar Asabar, kamar da hukumomi da majiyoyin yankin suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa. Mali na ɗaya daga cikin ƙasashe da ke kan gaba wajen samar da zinari a nahiyar Afirka, kuma wuraren haƙar ma'adanai akai-akai ne ake samun mummunar zaftarewar ƙasa da kuma haɗura. Hukumomin ƙasar sun yi tafaɗi tashi kan hana haƙo ƙarafa masu daraja a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, wadda ke cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. Wani jami'in 'yan sandan yankin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 48 biyo bayan zaftarewar ƙasa. Waɗanda abin ya shafa dai 'yan mata ne, ciki har da wadda ke ɗauke da ɗanta a baya. Aƙalla mutum 18 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a tashar jiragen ƙasa da ke babban birnin ƙasar Indiya da yammacin ranar Asabar, yayin da cunkoson jama'a ke ƙoƙarin shiga jiragen ƙasa zuwa taron addini mafi girma a duniya, a cewar jami'ai da rahotanni. Taron ibadar Kumbh Mela yana tattaro gumman miliyoyin mabiya addinin Hindu a duk shekara 12 zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin ƙasar, kuma yana da tarihin bala'o'i masu alaƙa da taron, ci har da wanda ya faru a watan da ya gabata lokacin da aƙalla mutum 30 suka mutu a wani turmutsutsu da aka yi a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kogin Saraswati mai tattare da tarihi. Gaggawa a tashar jiragen ƙasa New Delhi ta faru ne a ranar Asabar, yayin da jama'a ke ƙoƙarin shiga jirgin ƙasa don zuwa taron da ke gudana wanda za a kammala a ranar 26 ga watan Fabrairu nan da muke ciki. Dr. Ritu Sazina, mataimakin shugaban asibitin Lok Nayak a New Delhi, ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa zan iya tabbatar da mutuwar mutum 15 a asibiti ba su da wani rauni a fili, yawanci watakila sun mutu daga rashin iskar numfashi ko kuma watakila wani rauni mai tsanani, amma za a tabbatar da haka ne kawai bayan an yi bincike a kan gawarwakin. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma mu miƙa fili ga Alheri Audu domin ta gabatar mana da shirinmu na kallabi. Ai sauraro lafiya.
Na nemi chairman na Abuja Municipal. Allah ya tamake ni nace primaries dina sai muka je kuma muka yi final election din muka ci zabe PDP suka ci zabe. To a lokacin da ni ne candidate na PDP sai muka rikita sama da kasa kuma da tribunal wasu suka kai kara ko zance princess Adazodo ne ta kai kara.
Kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama basu san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Banda hira da kallabinmu ta mako, wata mace da ta rike mukamai da dama a ciki da wajen Najeriya. Yau shirin kallabi zai fara haska fitila kan wani yanayin rayuwa da matasa mata da dama suke shiga da al'umma ke kyamata. Za ku ji hirar da shirin yayi da waɗansu mata da kuma abin da ya sa su irin wannan rayuwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. A kasashe da dama na duniya, mutane musamman matasa suna zuwa gidan gala da ake kira club da Turanci domin shakatawa da saduwa da abokai ko neman kulla abota da masoya ko daukikewa, dauki hankali daga wani abu da ya sha musu kai da dai sauransu. Duk da yake galibin waɗannan dalilai ba su da aibu, sai dai a kasashen nahiyar Afirka da dama ana daukar masu zuwa gidan gala a matsayin mutanen da ba su da tarbiya da sukan zama abin kyama har tsakanin danginsu. Shirin kallabi ya yi hira da waɗansu matasa mata da suke harka a gidan gala waɗanda suka bayyana abin da ya sa su irin wannan rayuwa.
Ni sunana Rabi'a ce, yar mutanen Kano.
Malama Rabi'a, kin taɓa aure ne?
Kwarai na taɓa aure.
To yanzu fa da na ganki nan gidan gala me kike?
Tabbas kin ganna a gidan gala, amma ni kaina ba jin daɗin zama nake a cikin wajen ba. Kawai ina rayuwa a cikin idan ba a san raina ba.
To me baro ki da gida kika ga ya kamata a ce ki zo nan? Daga gidan iyayenki ne koko daga gidan aure kika taho nan?
Daga gidan iyayena na taho nan, amma sai dai ni aure na ba na dole aka yi ba, auren soyayya ne, laifi ne na uwar miji ba wai na miji ba. Ina tare da mijina, yana suna ina san shi dan mun kaunaci juna sosai, amma yana da wata mata ita ma guda daban. To mahaifiyar shi a kallan karuwa take mu, ba kallan mutuniyar arziki. Wani abu bai taba hada ni da ita ba, ba mu taba fada da mutuna ba, ko sa'in sa ko wani sabani ko bacin rai ba mu taba yi ba tunda muka yi aure. Har muka yi shekara hudu ban haihu ba. A cikin shekara na hudu ne na samu cikin dan Umar dana, nake tare da shi. Amma sai dai maman sa bata kaunata kwata-kwata.
To ko me yasa bata kaunaki?
Eh, tana min kallan karuwa ne saboda danta ya ganna a waje ya same ni ya aure ni. Dalilin da ya sake ni
a waje, kaman waje yaya? A gidan gala irin haka ko kuma yaya?
Kwarai, a inda ya ganni kenan.
A gidan gala
yace yana so na zai aure ni, kuma dalilin da ya sa muka yi aure kenan, kuma mun yi soyayya da shi sosai. Amma sai dai waccan din wadda nake tare da ita abokiyar zamana, yar uwarta ce, ta fi son ta fiye da ni, shi kuma ya fi so na fiye da waccan din. Su kamar auren gida ne aka yi musu, mu kuma auren soyayya ne. Dalilin da ya sa ba ta so na saboda baya son wani. Ta ce ba zan taɓa zama a cikin gidan ba in dai tana raye, kuma hakan ya yi dan baki da baki ta gaya mu.
Kina kaman shekara nawa aka miki aure?
Ina shekara 18 aka yi min aure gaskiya.
Yanzu kuma shekaran ki nawa?
Na kai shekara 24.
Yanzu shekaran ki 24. To kin ce min a gidan gala mijinki ya ganki har ya nuna son ki kuma ya aure ki. To kina gidan iyayenki, me ya baro ki da gidan iyayenki ka zo gidan gala har miji ya ganki ya aure?
Kwarai, a lokacin ban taba zuwa Abuja ba gaskiya. An dauko ni mun zo Abuja akan zanyi aiki.
Aikin aikatau kenan?
Kwarai ko aikin abinci. Mun fara yin aiki na abinci muna yi wanda muke aikin tare da shi. Sai ce zai bude wani shagon mu koma ciki. Ya bude shagon mun fara sai da abinci ashe yana so ya dibi kayan mutane ne ya tafi. Ya banna a wata ni kuma ban san kowa ba ya anshi bashin mutane da yawa kalla ya anshi bashi sama da naira 100 da wani abu ni kuma ban san yace ake ba lokacin saboda ban taba fitowa ba ya anshi waya na ya saida ya ce zai ƙara jari a shi tafiya zai ya banni ni kuma ban da komai a hannuna dalilin da yasa na fara wasa kenan kuma ba komai ne yasa na fara wasa ba
ma'ana wasa a gidan gala kenan
Chairman din gidan ne da yake a kofar gidan muke sai da abinci sai gani ina zauna a wajejen dai ba kowa kuma ba asiri komai a wajejen wanda suke bin bashi sun zazzo sun kwashe kayan abincin su tukwane da komai da komai an banni ni kadai sai ce to in dawo gidan wasa in fara wasa mun har in samu kudi in tafi gida to dalilin da yasa na fara wasa kenan dan samu kudi ina samu kudi ina kai ajiya har na samu kudin da zan yi amfani da shi to dalilin abin da ya sa mun fara soyayya da wannan mutumin ya gane ya ce yana so har soyayyar mu ta yi karfi ya ce zai aure ni dalilin da ya sa ya maida ni gida kenan ya aure
to bayan matsalar uwan miji shi mijin naki ya biye ma mahaifiyar shi kenan ya sake ki ko me ya faru har ya sake ki
gaskiya a yace yake so na na san ba tilas akai mai ba zai iya sake na
to yanzu ya batun makaranta
makaranta na yi primary na yi secondary amma ban arsa karatu na ba na dawo Abuja ne
to me yasa da kika baro gidan aure biki koma gidan iyayenki biki ka saki daga gidan gala
haka ne na koma gidan iyayena har nayi idana fito muna zaune a gidan mu ba mu da wani namiji babba duka mata ne gidan mu mu hudu sai karamin namiji karami ne can mai shekara 8 mahaifin mu ya rasu mahaifiyar mu kuma bata da karfi bata sai da komai ina da kanne uku ina da yaya guda daya mace ita ma kuma tana gidan mijinta tana daura tana yin aure to muna zaune ba kuma me taimaka mana sai dai tana dan zuwa haka gidan yan uwanta yau da gobe kowa gajiya sai to dalilin da yasa na fara taimakawa mahaifiyata kenan amma bata san ina wata sana'a ta banza ba ina aikata abu amma bata sani ba
to yanzu kamar da me kike a wannan gidan galar
eh to muna yin rawa ana biyan mu abin da muke yi kenan
bayan rawa ba wani abin da kuke yi
muna aikin banza mana tunda wannan aikin duk wanda ya san aikin solo ai ya san abin da ake aikatawa
to kamar nawa kike samu a rana
eh to gaskiya a rana na samu kuɗi in a gidan wasa ne ana bani kuɗi san kai haka za a bani 10,000 sama da haka 15,000 ina taimakawa ƴan uwana in ba su da lafiya abinci wani abun a kullun ta Allah zan tura muku kuɗin da za su ci abinci
to yanzu ya batun komawa gida baki wannan tunanin
a kullun ta Allah ina tunanin in koma gida kuma a kullun in zan kwanta bacci ina tunanin ya zan yi in koma gida saboda mutuwa in ba mutuwa akwai ciwo abinda ake gudu kenan ina bala'in san aure a rayuwata amma sai dai komai lamari ne na ubangiji kuma sai Allah yayi hakan yake fa
to ba iyakar ta kenan ba mako mai zuwa za mu ji dalilin wata matashiya na mai da wasa a gidan gala sana'a Shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta rike mukamai daban-daban a ciki da wajen Najeriya da ya hada da shugabancin wakilan kasashen duniya. Kada an kai ku da nisa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi. Ga kallabin mu ta mako.
Sunana Sarauniya
Esther John Audu, Ambassador Esther John Audu. Sanche ni ce diyar ta biyar cikin ƴaƴan babana mu goma amma daya dai ya koma so muna nan dai sauran mu tara cikin goma din an haife ni a Kaduna nayi makaranta Barnawa LE Primary School Barnawa Kaduna na je Government Commercial College Zaria daga Zaria na je Katsina lokacin Katsina College of Arts Science and Technology daga Katsina na zo na je Kano ATC ABU Kano a lokacin daga ATC ABU Kano kuma na zo na dan yi aiki kadan da Nasruddin Group of Companies a Jos Nasco Biscuit wasu suna kiran shi Nasco Biscuit amma it's a group of company so
NYSC kika yi
nayi NYSC bayan da nayi degree program ina a University of Jos na zo nayi NYSC a Abuja then
wancan daga secondary school ne kika je Nasco Biscuit
daga Katsina College of Arts Science and Technology shine nayi aiki da Nasruddin Group of Companies Nasco Biscuit tana karkashin Nasruddin Group of Companies ne dan suna da
abubuwa da yawa
abubuwa da yawa suna da Nasco this Nasco that they do gas and they bonus and so on so tukunan na zana koma na je na degree program ina bayan degree program ina shi na zana NYSC ina
na kika yi degree
a University of Jos na yi degree course ina tukunan na cigaba da aiki na kuma a FCDA Education Department da mana fara kwaisu wani a government secondary school kuje
wani shekara kenan
na fara 1985 shine na fara aiki a FCDA na zo na bar FCDA Education Department 1998 da zan shiga siyasa shine nayi voluntary retirement ne nayi na zo na shiga siyasa daga haka kuma na zana ci zabe na zuwa House of Reps na Abuja Municipal Buhari Federal Constituency a National Assembly tunda ba mu da State Assembly a nan Abuja to bayan wannan zabe
ne kai shekara hudu a House
lokacin ne shugaban kasa ya rasu Abacha General Abacha shine shugaban kasa a lokacin to lokacin ne na ci zaben nan sai aka rushe mu
aka rushe majalisa
lokacin da shi General Salab ya zo ya karba mulki bayan rasuwan General Abacha sai aka rushe mu da aka rushe majalisa sai mutanen bude zan ce mutanen gida sun zo sun same ni suka ce to su tunda an riga rushe bu ba za su so in koma majalisa ba za su fi so in je in yi ba su chairman na local government a lokacin ne to na zo na ji maganan su dan na so in koma bina majalisa suka ce a su suna so ne zan fi ba su amfani a local government to da suka ba da shawara haka sai na ce to shikenan tunda su din ne kuma su za su yi zabe gara bi maganan su haka din aka yi tukunan na ji na nemi chairman na Abuja Municipal Allah ya tamake ni na ci primaries dina sai muka je kuma muka yi final election din mu muka ci zabe PDP suka ci zabe to a lokacin dai ni ne candidate na PDP sai muka rikata sama da kasa kuma da tribuna
wasu suka kai kara
wasu suka kai kara ko zan ce princess Adazodo ne ta kai kara don ita ne candidate din a lokacin AMPP da yake kiran su ko APS to so ita ne dai
princess Vivian Anazodo
su ne dai suka kai kara sai na zama ci shari'an nan bayan shari'an sai na zama yi aiki dai a Abuja Municipal din a matsayina a zabebiyar chairman na Abuja Municipal na gama lafiya na so in koma rikici dai ya zo ya yawa ban zo na koma ba na dawo na yi zama na gida bayan haka sai a lokacin dai aka gama zaben nan sai an zansa ni a board na education suna na ya shiga board na Federal Polytechnic Bida na zo na serving a karkashin council na Bida muna kai sai lokacin His Excellency former governor Erufai shine yake minister in FCT so ya zo ya sa ni a area council service commission suka bani permanent member shekara hudu muna nan dai kaman commissioners ne so inda kai sai aka yi zabe sai shugaban kasa Barga yayi yar addu'a, His Excellency yar addu'a ya zo ya ci zabe shi, sai ya zo ya bada appointment da zama ambassador. Lokacin da na tafi da Gambia, nayi ambassador na Nigeria a Gambia shekara 4 ne nayi. Dan da ya zo ya rasu, good luck ya shigo ya zama shugaban kasa, ya bar dukkanmu da muka tafi din muka gama aikin mu. Bayan haka da shi ma Goodluck ya zo ya tsaya zabe na kanshi, sai ya zo ya ci zabe da ya zama shugaban kasa ba ta wancan da ya karba sauran na Yar'Adua ba. To lokacin ne kuma sai cikin zance yaran Yar'Adua sai ya sake mai da mu 12, muna nan mu 12 cikin list na yaran Yar'Adua da ya zo ya yi appointing din mu, sai ya ce mu 12 din mu koma missions din mu. So haka na zo na koma Gambia, kuma naje na yi kusan shekara 8 a Gambia. Tukunan na dawo da aka yi zabe shugaban kasa, His Excellency Muhammadu Buhari ya ci zabe, so ya zo ya appointing nashi ambassadors din. Tukunan aka sa muka gama shi shugaban kasa Buhari ya bar mu muka gama tenure din mu. So mun sauka daga aikin mu dai, you know, at the right time, tukunan ya zo ya appointing sabobin ambassadors. To lokacin da na dawo gida, tunda na dawo gida sai na ci gaba da neman kwabo-kwabo na din dama na kai na kai.
To yaya jakadanci yake?
To alhamdulillah, zan ce dai ba abu ne mai sauki ba, dan koya ne dai ka zama jakadiya, ka san kana da aiki ko kina da aiki. So zan ce alhamdulillah, Allah dai ya bi da ni na gama lafiya, dan aiki ne wanda kai zaka dinga komi naka dai, ana kallon ka kai ne shugaban kasa na kasan naka gaba daya. So magana da kai sai da kai a hankali, dan komi da ka faɗa ya zama karfi, za a ci abin da shugaban kasan ka sun faɗa kenan. Kuma ko ya ne dai halayenka, ana nan ana kallon halayenka shine halin kasanka. Ko kuma kina da aure, abinda ko mataka ko mijinka ya yi, duk kowa na kallo. So aiki ne wanda in zaka yi shi ka tabbatar ka dubi kanka, kai shiri dai ka san dai ka riga ka zama idon kasarka da idon shugaban kasanka. So alhamdulillah dai Allah ya bi da ni nayi na gama lafiya. Tunda dole ne kai ta hurda da shugaban kasan dan aike ka kaje. So dan akwai kaman bilateral relationships, multilateral relationship na kasashen waje da naka kasan. Dole ne ka san da zaka dinga lallaba kana abubuwa da sauran kasashen waje wanda ba zai lalace ma kasan ka suna ba. Kai ta aiki dai wanda zai dan rufe ma kasan ka ma asiri, ma akwai asiri sai ka gan yadda zaka yi ka rufe ma kasan ka asiri, kuma ka rufe ma kanka asiri, ka rufe ma shugaban kasan ka asiri. Da wanda gaba daya ana kallon ka da kallon ka halin kasan ka kenan. So dole ne kai kokari ka gan dai ka rike kanka, ka ba kanka girma, ka ba mutane girman da ya kamata ka ba su, ka dai kokari dai ka gani da za ku ta harka da juna, you know, kasa
alatsa dangantaka tsakanin kasashe.
Yes, so that ba za ka bata ma wani ba, kuma kada ka yadda wani ya bata naka. Dan wani lokaci yakan kai wanda in ma za a ce ai maka wani laifi ne, sai kai ma kai dabara ka san yadda za ka yi ka mayar ma masu shi su yadda ya kamata. So wannan dai zan ce aikin nan dai kam aiki ne wanda dole sai dai ka san yadda za ka yi, ka tsare kanka, ka tsare kasanka. Amma duk dai aikin dai wanda dai za ka tabbatar ka yi shi dai da zai kawo ma kasarka sauki, ma kanka sauki, da shugaban kasanka sauki,
kuma ya kawo kauna tsakanin kasashen,
ya kawo kauna tsakanin kasanka da wasu kasashen. So haka din ne dai. To
sai kika shekara 8 kina haka?
Na kai nazo nayi shugabanci ma na ambassadorci da suke cikin kasan, dan wani lokaci akan bi seniority a san wanda za a ba dean. Suna kiran shi dean of the diplomatic corps na kasan. Nazo nayi dean, ina ji har yanzu ni ne na zama kaman longest serving dean, tunda na koma sai shugaban kasan ya ce to shikenan gashi na dawo dama ni ne din kafin tafi amma ba tafi tafiya gaba da nayi ba an sake mai da ni sai dan ci gaba kawai da shugabancin sauran kasashen wajen so
ke kika ta tafiyar da su a kungiyance
a kungiyance na su
jakadodi
so once a while sai kira meeting ambassador na America ambassador na Saudi Arabia ne na United Kingdom ne na France ne kowa sai su zo mu yi meeting tare mu sayan da zamu yi muna da abubuwa da zamu tattauna suna da wani abubuwa da ba su so sai su gaya min sai ni inje in same shugaban kasa in ce to gashi koke mu sai shi ma sai ya duba ina akwai abubuwa da suke ma da yana yi mana dadi sai in gaya mishi gashi dai alhamdulillah muna
da jinjina mai
ha sai su ma to you know so nayi aikin nan kam ya na kai kaman kusan shekara 5 da yi don in most cases wasu suka yi kafin a ce ko sun gama tenure din su sun tafi so sai
aikin kwade yanzu
to nazo gaba daya nazo na kosa cikin aikin ma gaba daya so ya zama lokacin da zan tafi ma suna ta tunani yanzu da zaki tafi ko wane ne ma zai zama shugaban mu you know to amma alhamdulillah dai nayi aiki da su dukkan su dai sun ji dadi ba yadda zan kira su ba za su ansa ba kuma abin da na ce su yi shine za su yi kuma suna da abin da ya dame su sai suka gan sun zo sun same ni in America ne in UK ne sai su zo su same su ce ga problem da muke da shi fa da wayannan mutanen na kasan mu nan san ce to bari mu duba mu ga yanda zamu yi me kike so ko me kake so ayi sai mu tattauna sai je yi da su chat sai ki gan an gyara abubuwa
to yanzu da kika gama kuna dangantaka kuna hulɗa da wayanda kuka yi aiki tare
ha har wayo akwai su wayanda ba ma ba duka ba wasu dai da nan har yanzu nan da relationship ina da ambassador na da na America su biyu ma don tunda na koma har suka canza zuwa wata nayi aiki da ambassadors guda biyu na America dukan mu are in touch lokacin da aka sake appointing daya ma daga cikin su sai ta rubuta in zo inauguration dinta sai Nigeria suka bani permission sai na tafi America a lokacin Mrs. Clinton ne ma take abin nan nasu ta yi
secretary of state
din su you know kama SGF namu kenan so nazo na tafi na je White House din su aka gama komai na dawo so wasu muna hudawa da su ta email ne wasu ta WhatsApp ma har yanzu
lallai kin cika kallabi tsakanin Rauna Sarauniya ambassador Esther idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu ji gurgurme da ambassador Esther ta yi a siyasar Najeriya bayan dawowar ta gida uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubalen da suke fuskanta da nufin neman mafita dan kuma zamu dasa aya a shirin na wannan makon sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako ambassador Esther John Audu da wakilin mu Madina Dauda a Benin tarayya Abuja da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Fiona Nandudu da ta daidaita sautin shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri
a gaida alherin da tawagarta to masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Litinin inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Omain Gudu wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum.